daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masuware assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. Muhammadu Lalo ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger. Inda za ku ji cewa kungiyar nan ta ƴan majalisar Najeriya masu hankalin ganin an tabbatar da adalci ta yi tsokaci kan rikicin badakalar kasafin kuɗi da ya dabe bai majalisar wakilai.
Kidaye wannan abu abinda muke so kawai shi ya kubu dogara ga gaggin majalisa da sauran makarabai shi da aka ambato su mika wuya a bincike su.
To yau kuma zamu ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku kan abin da ya shafi garkuwa da mutane. Shin waɗannan irin matakai ya kamata mutane su rika ɗauka a karan kansu domin kaucewa fadawa hannun masu garkuwa da mutanen yayin da wannan matsala ke ƙara kamari a Najeriya? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Sannan muna kuma tafi da shirin wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana harama kai wata ziyara aiki cikin makon gobe a Najeriya da kuma Saudi Arabia domin tattauna da shugabannin waɗannan ƙasashen biyu kan al'amuran da suka shafi yankunan da suke ciki. Najeriya Kerry zai fara zuwa inda zai gana da shugabanta Muhammadu Buhari da kuma za su maganta kan maganar ƙungiyar Boko Haram a cewar kakakin ita ma'aikatar harkokin wajen Amurka din John Kirby. Ita dai Boko Haram wacce ake zargi da laifin yin awon gaba da yara 'yan mata 'yan makaranta su kuma 300 daga Chibok a shekarar 2014 har ilawo ita ce ƙungiyar da mayakanta suka hallaka mutane sun kai 20,000 a cikin fafutukar shekaru 7 da ta yi tana yaƙi da gwamnatin ta Najeriya. Kuma cikin shekarar ta 2014 Boko Haram ta shige gaban ƙungiyar ISIS a matsayin ƙungiyar ɗin ta'adda mafi hatsari a duk duniyar nan tamu a cewar rahoton shekarar 2015 na wata cibiyar ƙididdigar ayyukan ta'addanci ta duniya. A ƙasar Saudiya kuma Kerry zai gana ne da shugabannin ƙasa na sauran ƙasashen yankin Gulf inda nan kuma zancen nasa zai ta'allaka ne akan tashin hankalin da ke gudana a ƙasar Yemen.
A halin yanzu kuma mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce ƙoƙarin neman sulhunta rikicin siyasa na cikin gida na ƙasar Sudan ta Kudu baya tafiya kamar yadda ake son a gani, don haka akwai buƙatar waɗanda abin ya shafa su koma kan teburin shawarwari. A hirarta da muryar Amurka, Ms. Thomas Greenfield ta ce mutanen Sudan ta Kudu sun daɗe suna cikin baƙar wahala inda ake gana musu azaba ana jefa su cikin halin gudun hijira da sauransu. Tuni dai shirin sulhun da aka cimma ya wargaje abin har ya kai ga gwabcewar ƙazamin ba ta kashi tsakanin sojan da ke biyayya ga shugaban ƙasar Salva Kiir da masu goyon bayan tsohon mataimakinsa Riek Machar. A sanadin wannan saɓanin ne ma shugaba Kiir ya kori Machar daga muƙaminsa na mataimakin shugaban ƙasa ya kuma mai gurbinsa da Thabang Dien Kai wanda wani rukuni na kungiyar SPLM-IO ta mashar din ke wato ke baiwa goyen baya.
Hoton wani yaro karami da ke da alamun raunuka a jikinsa har da jini da aka ce ya samu daga farmakin jiragen saman da aka kai a birnin Aleppo na ƙasar Sham wato Syria ya tada hankalin jama'ar duniya daban-daban da suka ga surar tashi a cikin kafofin watsa labarai da suka hada da na duniyar gizo. Kungiyoyin adawa ta kasar Syria din ne suka sako wannan hoton da ke nuna shi yaron zaune akan wata kujerar wata motar ɗaukar majinyata inda aka ganshi duk jina-jina da ƙura sun rufe jikin nashi. Wani likitan garin Aleppo da ake kira Osama Abu Laiz ya ce sunan yaron dai Umar Dagnish ne kuma ɗan shekaru 5 ne kacal da haihuwa. Jiya ne aka kai shi yaron asibiti aka ba shi magani sannan aka sallame shi. Rahotanni sun ce an jiwa yaron ciwo ne lokacin da wasu jirage suka kai farmaki kan wata unguwa da 'yan adawa da ke can garin na Aleppo. To kuna ji labaran nan ne daga Washington fa.
Yan sandan ƙasar Turkiya sun kai wani samame da jijjifin yau inda suka afkawa wurare sama da 100 kuma suka bada sammacin mutane kusan 200 duk a cigaba da suke da farautar mutanen da ake jin suna da alaka da wani hamshakin shehin malamin Baturken nan da ke zaune a nan Amurka mai suna Fatihullah Gulen wanda gwamnatin Turki wato Turkawan ke zargin shine Umul Habaisin kisa makircin yunkurin juyin mulkin da aka so ayi a watan da ya gabata wanda ya ci tura. ‘Yan sandan kasuwanni sun bazama zuwa kamfanoni da masana'antu da shaguna daban-daban ne don neman mutanen da ke tausaya wa kungiyar addinin da shi Gulen din yake jagoranta. Akalla mutane 270 ne aka kashe a ranar 15 ga watan Yulin wannan shekara a lokacin gajeren yunkurin juyin mulkin kifar da gwamnatin ta Turkiya, wanda hukumomi suka ce shi Gulen ne ya jagorance shi tare da taimakon dubban sojoji da 'yan sanda. Bayan yunkurin ne gwamnatin Turkiya ta kafa dokar taɓaci kana ta himmatu wajen kakkama dubban mutanen da take zargin sun taka rawa a cikin yunkurin juyin mulkin.
To, yayin da Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrats da Donald Trump na GM Republicans suke cigaba da gwazawa a takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi cikin watan Nuwamban bayan Allah ya kama a watan nan Amurka, wata mace ita takara da ake kira Jill Stein da ke takarar shugaban ƙasa ita ma amma a ƙarƙashin lemon jam'iyyar ta Green Party ta ce tana ganin duk ta fi su damar lashe shi zaben, duk da cewa galibi dai jam'iyyun nan guda biyu kawai aka sani, wato Democrat da Republican. A wata cuɗanya da jama'a da tashar talabijin ta CNN ta shirya mata ne, Madama Stein ta fito tana bayyana Hillary Clinton a matsayin macen da bata da natsuwa, shi kuma Donald Trump ta ce mutum ne da ke cin mutuncin jinsi na mutane iri-iri da suka hada da baki 'yan wasu ƙasashe, ga shi da ƙida nuna bambancin addini da launin fata, ga kuma abin da ta ce surutun tsiya. A zaben shekarar 2000 an taɓa samun ɗan takarar shugaban ƙasa a ita wannan jam'iyyar ta Green Party ana kiran shi Rep Nader, wanda ya samu kashi 3 cikin 100 kawai na ƙuri'un da aka jefa, da kuma ƙarshenta dai George Bush ne na jam'iyyar Republican ya kada algo na Democrat. Wasu kuma suna ganin cewa shigar Nader a takarar, wato a takarar ne ya baiwa shi Bush damar lashe wancan zaben. To, Mata Stein tana ganin duk wannan ba shi ba ne, wannan karin tana iya lashe zaben idan ta samu goyon bayan matasa miliyan 43 da take bi sau da ƙafa domin samun goyon bayansu, musamman ɗalibai wanda ke da bashin biyan kuɗaɗen makaranta wanda ya musu katutu.
Wasu kamfanoni biyu na motoci, wato Uber da Volvo, sun ce za su haɗa kai su soma ƙera motoci masu duka kansu a kan titina. Kan haka ne suka ba da sanarwa a yau Alhamis cewa za su keɓe jarin dala miliyan 300 da za su kashe wajen ƙera waɗannan motoci. Daman shi kamfanin na Uber tun ma a watan Mayu da ya shige ya soma guda irin wannan motar mara matuƙi a kan titunan birnin Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tabarun fara daga Najeriya, kungiyar nan ta 'yan majalisar Najeriya masu hankoron ganin an tabbatar da adalci, wato Transparency Group, ta yi kira ga bangaren shugabannin majalisar wakilai da su miƙa wuya domin a bincike su dangane da batun badakalar yin cushe a kasafin kuɗin ƙasar. Kakakin kungiyar Honorable Muhammad Musa Soba shi ne ya bayyana hakan a wata hira da suka yi da wakilin murya Amurka Madina Dauda.
Kundin tsarin mulkin Najeriya bai ba wasu 'yan tsiraru dama su yi abu da yawo majalisa ba, majalisa aka ce ta yi. Saboda haka shi kakakin majalisa da karraman shi da sauran chairman committee ba su da ikon su je su yi abu da sunanmu ko da sunan majalisa, ce dole sai ya tabbata tunda ba da mu aka yi ba kuwa.
To, an ce akwai doka ta cikin gida da kuke da ita da ta baiwa waɗannan shugabanni na majalisar wakilai su yi wannan aiki da kake cewa ba daidai ba ne ba, saboda su ba a sa su a kwamitoci saboda suna shugabanci a majalisa. Ina gaskiyan wannan?
Abinda wannan dokanmu ta majalisa ta nuna shi ne, shi kakakin majalisa zai naɗa shugabannin waɗannan kwamitoci wanda muke da shi a gida. Shi zai nannaɗa mataimakansu ma. Amma babu wata doka a cikin wadda nuna idan kawai kakakin majalisa ya naɗa ka, shi kenan kai kuma sai ka je ka yi abin da ka ga dama. Shi kanshi kakakin majalisan babu wani hurumi da ya bashi gurbin ya yi abin da yake so, ballantana wani mutum da shi kakakin ya zauna ya naɗa.
To, yanzu me kuke so?
Abin da muke so tun da sun riga sun yi abin da ransu ke so, kuma sun tabbatar da cewa abubuwan nan waɗanda ake ambatowa suka sa aka cire Honorable Abdulmuni Jibril a kujerar shi. To, ai babu dalilin da ya sa a cire wani ko kuma a hukunta wani, wani kuma a kyale shi. Tunda babu abin da wata doka da ta ce shi shugaban majalisa Yakubu Dogara da sauran makarabar shi ba za a iya tuhuman su akan wannan abin da aka yi ba. Ai sun riga sun gama kama kansu, tunda ai laifin da aka ce Abdulmuni Jibril yayi ne aka cire shi. shine shi kuma yace ba shi kadai bane da su ne kuma ba yadda zai wani irin tsari ne zai bar mutum kwaya ɗaya tilo yayi abin da ya ga dama da kasafin kudin babban kasa irin Najeriya saboda kai ya nuna cewa ba shi kadai yayi wannan abu abin da muke so kawai shi Yakubu Dogara gagarin majalisa da sauran makarabban shi da aka ambato su miƙa wuya a bincike su su nuna ma duniya cewa su ba su aikata wannan laifi ba tunda ba su da kariya karkashin tsarin mulki ba su da kariya a duk wata doka ta kasar nan dole ne a ture su dole ne taskar su dole ne in an same su da laifi a hukunta su
Honorable Muhammad Musa Soba kakakin kungiyar nan mai hankoran ganin an tabbatar da adalci a majalisar wakilan Najeriya to muna kan kokarin samun bangaren su shugabannin majalisar domin jin me za su ce dangane da wannan kira to a jamhuriyar Nijar rawatanni na cewa wasu da ake zargin yan kungiyar Boko Haram ne sun kai wani hari a yankunan da ke Difa inda suka kashe mutane biyar suka kuma kwashe shanu da dama Musa Cangari dan jarida ne kuma dan asalin yankin na Difa ya kuma yi wa abokin aiki na Abdulaziz Adili Turo karin bayani kan wannan hari
to anan ne bayan gari wadansu an Boko Haram suka zo suka samu wani dan taliki suka same shi nan suka yanka shi suka kwashi dabbobin shi suka kai kuma ba wajen tafiyan su suna ji suka gamu da wadansu makiyaya nan ma suka kashe mutanen guda hudu suka tafi da dabbobin akwai wadanda kuma aka ji musu rauni akwai wadansu mutane shida wanda suka kama suna tafiya da su to sai wannan mutanen suka samu sakkuci suka gudu amma akwai wanda aka ji ma da sun haɗu su ne shine abin da ya faru
musan da cewa akwai jami'an tsaron Nigeria da Chadi tunda wannan abin ya faru ba ku ga wani canje-canje ba
to ba mu san akwai wani abu da suke nan suna yi su jami'an tsaro na Nijar da na Chadi amma mun san da wannan abin da ya faru kuma watakila za su dauka matakai amma abin mu da labarin abin da suke nan suna yi mun san dai suna can suna kai hari ga mutanen Boko Haram musamman mun ji labarin ana cewa suna can wajen iyaka da Najeriya musamman ma akwai garuruwa wanda suka amshe daga hannun 'yan Boko Haram din a can Najeriya
Idan kasa ke amsarta jama'a ku tashi gare girma tutar kasanmu tana tashe launin ta uku suna haske launin ruwan gora na farko launin hari
Musa Cangari kenan kuka ji daga jamhuriyar Nijar To da muka sake komawa Najeriya jami'an 'yan sanda a jihar Bauchi sun ce sun kwato wasu mutane da dama da aka garkuwa da su kana sun kuma cafke wasu da ake zargi da aikata laifukan garkuwa da mutane da satan shanu daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aika mana
Kwamishinan 'yan sanda Alhaji Halliru Gwandu har ila yau ya ce rundunar ta gano bindigogi iri daban-daban guda biyar da alburusai masu yawa da kuma motoci guda biyar iri daban-daban Har ila yau rundunar ta gano wasu baburan hawa guda biyu da shanu guda 171 da kananan dabbobi irin dangogin tumaki da awaki guda 133 sai tsabar kudi naira 176,770 ga karin bayani daga bakin kwamishinan 'yan sanda.
Mutane dai kamar yadda ni gaya ma su waɗanda ake irin kamawa din nan waɗanda mun ka cita mun ceci mutum kusa ga 50.
Wanda ake sata
mun ceci mutum kusa ga 50 aikin kun dai gansu mutane ne wayanda suke suna da siffa ta Fulani su kansu mun kama kusan 40 da wani abu sama da 25 suna gidan yari sama da 23 suna nan wure
jihar Bauchi na kewaye da wasu dazuzzuka wayanda yake ana ganin kamar tamkar mabuya ce ga irin wayannan mutane
dazuzzukan da kake fada Yanzu haka muna da mutane ciki. Dare da rana akwai mutane mu.
Daga bisani na ji ta bakin masu satar shanu da kuma masu garkuwa da mutane daya bayan daya.
Sunana Suleiman.
Suleiman. Daga ina kake?
Daga nan Ningi.
Ningi. Ana ka kama sa?
Agura.
Agura ka kama ka?
Bakatumbe.
Bakatumbe. Daji ne wajen?
Eh.
Menene ya faru har aka kama ka?
Alle shanu ne muka dauko
zata mala ko ku ne masu satan mutanen nan garin ya ka samu kanka nan
wallahi wani ne dai ni ya kira ni ka san shawari da abokataka da yawa wani zai iya ya jara a yinka
da kudin nawa ne kuka ci a biya
500 ne ya ci a biya amma bai biya ba an ya sako yaron ma bai biya ba bai magana kudin
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasam matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasam ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azanta to duniya akwai matalauta to duniya mu bi ta asannu amma kutuna cikin ma'azanta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusani akwai ma'azanta talakan cikin ma'azanta wanda yayi gida yayi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa ya gode Allah bayan alheri shine talakan cikin
ta yau kan batun yin garkuwa da mutane mun kiso mu ba ku dama ku tofa lokacin bakin ku shin waɗanne irin matakai ya kamata mutane su rika dauka na karan kansu domin kaucewa fadawa hannun masu garkuwa da mutane yayin da wannan matsala ke ƙara kamari a Najeriya. Mun samu kiran mu na farko daga jihar Niger. Wane ne kallai?
Hello, Musa Ibrahim daga Delta State.
Hello, kana jin mu?
Eh, ina jin ka. Musa ne daga Delta State, Najeriya.
Yawwa to. Menene ra'ayinka?
Eh, ra'ayina kuma mutane su ya kamata sun ka yin tsaro da kansu ba wai sai su kira hukumomi sun zo su yi musu tsaro ba. Saboda kuma igo ne kafin hukuma ta zo ya kamata mutum ya rika kira ya san mutanen da suke mu'amala da su shine ra'ayi.
To ba lalla mun gode. Yau batun da muke tattaunawa shine kan yadda mutane za su ringa daukan matakai na kare kansu dangane da batun yin garkuwa da mutane da matsalar take ci gaba da kamari a Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. To ga kira mun samu daga jihar Delta. Wane ne akan layi?
Martula, ina kira daga nan Asaba Delta.
To yawa muna jinka, menene ra'ayinka?
Hello.
Hello, yawa muna jinka.
Eh, ina ji.
Eh, nace menene ra'ayinka?
Eh, gaskiya ya kamata mutanen nan duk wanda aka kama a yi dauki mataki sosai kansu.
Eh, kamar misali mutane a bangaren su wani irin matakai kamata su riga dauka domin kauce fadawa hannun su ƴan masu wato garkuwa da mutanen.
Eh, ya kamata duk lokacin da zaka tafiya ka dinga tafiya da wayarka a hannunka inda saboda akwai wuraren da su ma suke targeting su dauki mutum su kama shi. To in kana irin wannan wurin sai ka sa waya ko kuma ka dinga lura da masu binka.
Yawa, to mun gode kwarai da gaske. Yau muna tattaunawa ne kan batun matakan da mutane kamata su dauka domin kaucewa fadawa hannun masu garkuwa da mutane. Wato irin matakan da mutane za su dauka na karan kansu ba tare da lalle sun dogara akan jami'an tsaro ba. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. To ga kira mun samu daga Kogi. Wane ne akan layi?
Lemani Ibrahim daga Jakuta, Rojara da Bat Kogi sai ma'aikatan mu na kalaba ta Jakuta.
Yau wato muna jinka.
Wannan abubuwan da ya kamata wajen mutanen a rika musu don Allah ko mu ma ne yanzu nan wanda ke ba su abada amma dai gaskiya kamata ya rika musu hukunci kuma kamar da kuka ce mutanen su rika tafiya da ko su rika lura mutumin da zai rambace ka yana da makami kai baka da hito ta ya zaka ya zaka da shi. Ba da zaka da sai dai kawai dai wato a san gwamnati dinga samun mataki za ta dauka amma in ba haka ba wanda bai da ko sanda ko wuka ko wani abu nan mutum yazo da manyan bindigo ya tarbe ka to za ka yi da shi.
Eh wato wani lokaci zaka ga akan hada baki da wasu mutanen angonni ko ma na jika kaga an yi garkuwa da mutum to mutum wato shine muke so mu ji kamar waɗannan irin matakai mu ce kamata ya ringa lura da su.
Wannan kamar yadda ka faɗa tabbani muna da tabbacin irin wannan abubuwan da ka faɗa. To su mutanen da suke makauta ko ƴan unguwa su za su riƙa lura da take-taken wanda suke tare da su. In sun ga abu ga alamar yadda suke ciki sai su riga sai su tabbatar da su ga hukuma ga abin da yake faruwa ba bangaren su kuma a cikin su.
To madalla mun gode ga wani kira mun samu daga Katsina. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Alhaji Haruna inda ƴan tumaki.
To Alhaji Haruna muna maka maraba da zuwa. Menene ra'ayinka?
To alhamdulillah wato ra'ayina anan kamata yi a koma wancan tsohuwar hanya ta duk wani bako ko wani bakon ido da ya shigo cikin gari a riƙa lura da shi a gani shin daga ina yake wani gida ya sauka wane ne shi. Saboda waɗannan mutanen kafin su aikata irin wannan sai sun zo sun zagaya unguwa sun duba su da gidan wanda suke son su kama duk sai sun yi wannan. Saboda haka ya kamata a ce waɗannan masu unguwanni da sauran masu gari su riƙa lura da waɗanda suke unguwan su lura da duk wani baƙo wanda ke shigowa a unguwa ko ga gari.
To madalla mun gode Alhaji Haruna daga Katsina. Ga wani kira mun samu daga Bauchi. Wane ne akan layi?
Hello.
Muna jinka na Bauchi.
Hello,
muna jinka.
Muhammad Lawan ne ke magana da karamar hukumar Bauchi jihar Banjara.
Yawo to muna jinka Muhammad Lawan.
Wato waɗannan mutane da suke garkuwa da mutane ya kamata in an same su a ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki a gare su don waɗannan mutane sun addabi mutane.
To Muhammad Lawan kamar akwai matakan da mutane kamar su rika dauka a bangaren su baya ga na jami'an tsaro wajen kare kansu daga fadawa hannun masu garkuwa.
Waɗannan mutane ai kafin wani lokaci mutane wasu za su gan su sun san masu wannan aiki amma saboda tsoron su suke kawo bata saboda in sun faɗa ma hukuma suke kawo suna cutar da mutane.
To mun gode Muhammad Lawan daga Bauchi. Ga wani kira daga jihar Plateau da ke makwabtaka da Bauchin. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Na ga kamar na jihar Plateau. Kana jin mu? Na ga kamar layin ya tsinke. Lambar da za a kira ita ce 2025. Muna kuma tattauna ne game da batun masu garkuwa da mutane. Shin waɗannan irin matakai ya kamata mutane su daga ɗauka a karan kansu domin kauce faɗawa hannun masu garkuwa da mutanen yayin da wannan matsala ke ƙara ƙamari a Najeriya? To ga kira mun sake samu daga Bauchi. Wane ne akan layi?
Sai Adamu ne daga karamar hukumar ta Bauchi.
Yawwa to Mala Adamu a gurguje, menene ra'ayinka?
To ra'ayina shi jama'a a yi la'akari da shiga mota akan hanya kuma da wayar su sabbin fuskar jama'a da aka gani a unguwanni ko.
Kana jin mu? Hello na Bauchi, kana jin mu? A tuna kaman layin nashi ya katse kuma lokaci ya ɗaga mana hannu. Muna godiya ƙwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su ba da ra'ayinsu. Yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a taƙaice.
‘Yan wasan Najeriya ‘yan ƙasa da shekaru 23 sun sha kashi a wasan kusa da ta ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafa a wasannin motsa jiki na Olympics a ƙasar Brazil, inda ƙasar Jamus ta doke ta da ci 2 da nema, wannan dai ya kawo ƙarshen fata da sa rai da ‘yan Najeriya da dama suka yi na samun lambar zinari a gasar ta ɓangaren ƙwallon ƙafa. Sai dai kuma ɓangare ɗaya na gasar mai masaukin baƙi wato Brazil ita kam ta lallasa a ƙasar Honduras da zunzurutun ci 6 da nema, inda ta sami kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar karo na 4 a tarihi. kasar ta Brazil da ya bata taba lashe lambar zinari ba bangaren kwallon kafa na gasar ta Olympics. Domin ko a can baya ta sha kashi ne a dukkan wasannin karshe a shekara ta 1984 da 1988 da kuma shekara ta 2012. A yanzu dai Brazil din za ta fafata ne da kasar Jamus a wasan karshe ta gasar, yayin da Najeriya kuma za ta kara da Honduras domin takarar lambar ta gulla. Dan wasan kasar Ghana Andre Ayew zai kwashe tsawon watanni hudu ba tare da taka leda ba sakamakon aikin tiyatar da za a yi masa a kafa. Ayew dan shekaru 26 yana taka leda ne a kungiyar West Ham wacce ta saye shi daga kungiyar Swansea akan kudi fam miliyan 25. Ya kuma samu raunin ne a wasan da Chelsea ta doke su da ci 2-1 ta gasar Premier a ranar Litinin da ta gabata. David Gold wanda shine dayan shugaban West Ham din ya bayyana bacin ran club din akan raunin da dan wasan ya samu. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Arsene Wenger ya bayyana cewa a shirye kungiyar take ta kashe kudi a kasuwar cefanen 'yan wasa kafin rufe kasuwar a ranar 31 ga wannan watan. Masoya club din na Arsenal da ya sun sha sukan Lamirin Wenger akan rashin sayen 'yan wasa a 'yan shekarun nan, inda suka sha fama da rashin 'yan wasa a wasanni da dama sakamakon raunuka. Wenger dan shekaru 66 a duniya wanda ya kwashe tsawon shekaru 20 yana jagorancin kungiyar ta Arsenal ya kira ga magoya baya club din da su yi masa uzuri domin kuwa ya sayi 'yan wasa da adadin su ya kai har 400 a zaman sa da kungiyar ta Arsenal. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cewar rahoton shekara-shekara da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ke fitarwa a kan walwalan addini, an gano akwai wasu gwamnatoci na nuna kuntatawa mai nasaba da addini, kuma akwai kungiyoyi da irin wannan aƙidar su ma, kamar na Boko Haram da ISIS da kuma ake kiranta da Daesh a faɗin duniya. An fidda rahoton shekarar 2015 kuma ya taɓo abubuwa masu ɗaga hankali da dama da suke faruwa a kan dokokin saɓo da ridda wanda kimanin rubu'in ƙasashen duniya na ƙunshe da su a cikin littattafansu. Gwamnatoci na waɗannan ƙasashe na amfani da dokokin suna matsawa wasu ƙungiyoyin addini lamba, wato addinan da ake ganin su a matsayin sabbin addinai ko waɗanda aka rinjaya a ƙasashen. Babban jakada mai kula da harkokin addinin ƙasa da ƙasa David Saperstein ya bayyana hakan ne a cikin gabatarwar rahoton. Ya ce kasancewar waɗannan dokoki ya sa gwamnatoci na amfani da su ta hanyoyi da dama wurin tsoratar da murƙushe addinan 'yan tsiraru, kuma sau tari waɗannan gwamnatocin suna gazawa wurin ɗaukar matakan kwantar da tashe-tashen hankula da ke ɓarkewa sakamakon zargin kalaman saɓo ko na ridda. Jakada Saperstein ya ci gaba da bayani yana cewa idan an gano wannan zargin yin kalaman saɓo ko na riddan ƙarya ne, gwamnatocin ba su ɗaukar matakin da za su gano masu zargin ƙaryan don hukunta su. Wannan rahoton shekara-shekara ba don lacca ake fidda shi ba, sai dai ana ƙoƙarin bayyana irin waɗannan damuwa ne don a gyara su. Sa'annan wannan rahoto na zama takamaiman hanyar samun bayanai ga ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin jama'a da 'yan jarida da kuma gwamnatocin ƙasashen waje. Bada kariya da addinai da bada damar yin addinai na ci gaba da zama muhimmiyar manufa ga Amurka. Jakada Saperstein ya ce kamar kowane ƙalubale, wannan aiki na da wahala a faɗin duniya, amma ba za mu ja da baya ba a wannan aikin. Ya ce wannan rahoto na bada cikakken shaida akan yadda ya kamata a maida hankali a wasu wurare cikin hanzari, kuma yana zama takarda da za a duba a magance waɗannan matsaloli da zai kai mu ga samun walwalan addini ga kowa. Jakada Saperstein ya ƙara da cewa jami'an gwamnatin Amurka ciki har da ƙusoshinta suna Allah wadarai da cin zarafin bil'adama da take 'yancin walwalan addini a koda yaushe, kuma suna fitowa suna bayyana damuwansu kai tsaye ga gwamnatocin da suka gaza wurin tabbatar da walwalan addini. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana shirin zuwa Najeriya domin kai wata ziyarar aikin Allah kamar cikin makon gobe, kuma ko bayan Najeriya zai leƙa Saudi Arabia. Amma Najeriya Kerry zai fara zuwa da zai gana da shugabanta Muhammadu Buhari su yi magana game da ƙungiyar Boko Haram, a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. Ƙungiyar Boko Haram dai wacce ake zargi da laifin yin awon gaba da 'yan matan nan na ci ba su kamar 300 a shekarar 2014. Har ila yau ta ce ƙungiyar da mayakanta suka kashe mutane sun kai 20,000 a yakin shekaru 7 da ta yi da gwamnatin Najeriya. A halin yanzu kuma zama ita koren Mahmud.
To, madalla a gaida kai Aliyu. Mazan roba ki da abin da yaso kake nan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe da Allah kamar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu amma da din shi Aliyu da Daniel Brown da kuma Rashad Smith da ya hada mana sautuka Mahmud Lalo ke ciya ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.